الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا شيد درسي نابيو أتكل لتاف منظومة لغة المحدث في علم مصطلح الحديث، واللفر الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. أولاً يني لا لهدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنا دا شاديا وتن شوال هجرة نا دا دوبدا دا ليه دا أربعة إندبيو عند موافقة دا عشرين دا أكو وتن بير شكرا تدوبي دا عشرين دا دايا ميلادي أيهوار النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام كمان زي أشافي نقوم الشاترة شافي نبوة مشاترة أكركشن السند وأنواعه منا مغانا أكن الأقسام الإسناد يتي منا دغتكين كشكشن إسنادي أكويوان كشي دأيكي كرا الإسناد العالي والإسناد النازل وسيفار منا بياني أكا أبن دي شافي العلو yace shi al'ulu dinnan ya kasu kashi biyu akwai al'ulu sifati shine muna bayani cewa kashi biyu ne shine qidamul wafati wa qidamus sama'i lirwat wannan ana kiran sada ulu sifa shine a samu rigayar mutuwa daga cikin marwaita to akan rinjayar da in suka yi riwaya wanda ya riga mutuwa akan rinjayar da riwayarsa. Na biyu, wa qidamus saba'il ruwat, wane ne ya fara jin riwaya wajen malami da shi ma akan gabatar da tashi. Sai ulu almasafa, ita ce yace kashi uku ce. To in ka tara sai su zama kashi biyar. Ita kuma ta farko alqurbu lin nabi, wanda yafi kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar wanda tsakaninsa da annabi marwayatan ba su wuce biyu ko uku ba. Wannan al-isnadul ali kenan, ana kiran shi da al-isnadul ali, al-ulu ko ulul masafa. Na biyu, al-qurbu bi imamin, kusanci ga wani malami, wanda yafi kowa kusanci ga wani malami. Au nisbatan li kutubil a'lam, ko kuma abin da ke da alaka da littattafai na manya-manyan malamai da sun karubuta, tunda ana riwaya ta al-kitab. An gani? To wannan a kansa mun ka tsaya. Yau za mu tashi al-matan wa anwa'u, matani da nau'insa. Wal matnu man taha ilayhi sanadu min al-kalami jumlatun aw adadu fama udifa lin nabil marfu'u wa sahibil mawqufu wal maqtu'u للتابعي ضعيفا أو صحيحا قولا وفعلا حكما أو تصريحا وخصص الحديث بالمرفوع وقيل بل يطلق للجميع فهل على هذا مرادف الخبر وشهر شمول هذين الأثر تيتسي والمتن شي متني ما أنسى من تها إليه السند abinda isnadi wanda anka ga bayani akan sa ya tuke zuwa gare shi min al-kalami na magana wannan alfaz na cewa annabi yayi kaza ko ya aikata kaza shi ake kira matani indal muhaddisina. Jumlatun, wannan jumla ta magana au adadun, ko kuma adadi na jumloli, yana yiwa maganar bata ma wuce jumla ɗaya ba, yana yiwa kuma a jumloli ne da yawa an ka karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk dai matani ne, ko da jumla ɗaya ce, to ana kiranta da almatan in dai daga annabi sallallahu alaihi wasallama take. Fama udifa lin nabil marfu', duk abinda aka raba shi zuwa ga annabi to shi ake kira da almarfu' a wurin malaman hadisi. Abin da za a ce annabi ya yi, abinda za a ce annabi ya faɗa, wannan su ake kira al-marfu'u. An gane? Was-sahibi ai fa ma udhifa lis-sahibi, abinda aka raba ga sahabi shi kuma al-mawqufu, shi ake kira mawquf. Ba wai wanda anka dakatar ba, abinda anka ce sahabi ya faɗa a karan kansa ko ya aikata a karan kansa, bai ce annabi yayi ba, to wannan ana kiran sa da al-mawquf. Duk sanda ka ji an ce hadha al-hadithu mawquf, abinda ake nufi kenan. Wal maqtu'i, shi kuma wanda an maqtu'i littabi'i, maganar da anka jingina ga tabi'i, irin su al-Hasan al-Basri, irin su ainihin Sufyan al-Sauri da makamantansu. An gani? Kuma wannan ta'rifata da aka faɗa da'ifan, hadisin ko da da'ifi ne, ko da bai tabbata da annabi zuwa ga annabi ba dai ana ce mai marfu, ko da magana bata tabbata ba zuwa ga sahabi ana kiranta dai marfu, ko da wannan magana bata tabbata ba zuwa ga tabi ana kiranta da al-maqtu. Aw sahihan, ko kuma ya zanta inganta. Qawlan wa fi'lan, magana ce ko aiki. Hukuman, to akwai al-marfu'u hukuman, shine ba cewa an kai annabi ya ce ba, ba cewa an kai annabi ya aikata ba. An gane? Shine sahabi ya faɗi abu ya jingina shi ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq tace na harna farsan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil madina. To wannan ana kiran sa al-marfu'u hukuman, saboda ta jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma sahabi ya ce min as-sunna kaza 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 kaza, yana daga cikin sunna musulmi yayi kaza yayi kaza, kaga duk wannan alfaz bai fada kai tsaye zuwa ga annabi ba, amma tun da yace min as-sunna kuma shi sahabi ne, to ba sunna kowa yake nufi ba sai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ko kuma hadisin Jabir kunna na'zil, hadisin azl amma qur'ani bai hada shi ma, wannan al-marfu'u hukuman ne tunda zamanin annabi aka yi shi. To zaka kira shi al-marfu'u hukuman aw tasrihan, ko kuma ayi tasrihi qarara, wanda mun ka fara faɗa farko a bayyana. Wa khassasu al-haditha bil marfu'i, su malaman hadisi sun kebance lafazin hadisi ga wancan na farko, shine ma udhifa lin nabi, duk sanda aka raba magana ga annabi to ita ake kira hadisi, duk abin da ba ita ba a kiranta hadisi. Su malamai fahimta suke abin da aka ce annabi yayi ko ya faɗa hukuman ne ko tasrihan, to shine hadisi. In ka ce kana da hadisi ko hadisi kaza ya ce, abin da kake son ka ce annabi ya aikata ko ya faɗa. Amma abinda sahabi yayi ko tabi'i suka ce ba a kira ne hadisi, ba hadisi bane. To shine yake bayani ana. Waqila, wani kauli kuma an ce bal lil jami'i yutlaqu, dukkan su da al-marfu'u da al-mawqufu da al-maqtu'u kowane ana kira ne hadisi. Akwai malaman da suka yi wannan magana su kuma. An fahimci wannan ko? Suka ce an jingina ga annabi ko ga sahabi ko ga tabi'i, to ana kiran shi hadisi, babu laifi a kira shi hadisi. Fa huwa ala haza, to bisa ga wannan ra'ayi nasu, muradiful khabar, sai ya zama a nasa guda da al-khabar. Malaman hadisi in suka ce al-khabar duk ya shafi waɗancan ababen guda uku, ya shafi al-marfu, ya shafi al-mawquf, ya shafi al-maqtu, to kenan da ma'anarsu su da al-hadisu da al-khabar sun yi taradufi, ma'ana ma'anarsu ta zan ɗaya. babu bambanci. Wa shaharu shumula hadhainil athar ko to amma malamai sun shahara shumula gamewar hadhaini da al-khabar da al-hadith al-athar in kace asar shi kuma duk ya shafe su duka al-khabar din ya shiga ciki sannan al-hadith din ya shafe ciki don al-asar shine abinda aka dauko shi yasa ake cewa ahlul asari ana nufin ma'abuta hadith ma'abuta hadith wasu kuma suka ce a abinda ba a jingina ga annabi ba shi ake kira asari aikin sahabi ko maganarsa ko aikin tabi'i ko maganarsa su ake kira asar amma hadisi ba a kira ne asari to akwai dai sabani na malamai da yawa akan wannan mas'ala shin to da sunna da hadisi duka ɗaya ne ba guda bane sunna daban hadisi daban su malaman hadisi sun tantance don ka samu hadisi to ba shi ke nuna kana da sunna kan wani abu kai da ka fahimta ba ko shine za a bayani wa sunnatun madluluhu wa jaza itlaquha lilafzihi majaza yace wa sunnatun abinda as-sunna madluluhu hukuncin da shi hadisi yake nuni zuwa gare shi to hukuncin shi as-sunna ba hadisi mun tantance ko hukuncin da hadisin ke nuni akai ko na wajabci ko na mustahabbanci to shi ne sunna ba shi hadisin shi hadisi yana na hadisi amma ma yufidu min al-hukm to yusamma sunnatan kinan ka samu hadisi dole in kace kana da hujja akan wani abu to baka kira ne sunna sai in hadisin ya nuni zuwa ga wannan abu idan hadisin yana dalala akan abun shikenan abai ya zan sunna in wajibi ne a kira shi sunna wajiba in musahabi a kira shi sunna musahabi an fahimci bambanci ko so da haka ba duk
nan da
hadisi
ne mun yi dore shi sunna
eh eh yawa ba shine sunna wannan shine to Allah ya taimaka baka bayyana ba to da annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ma'ana ku yi sallah kamar yadda kun ga ina yin sallah to lafazin larabcin shi a hadisi lafazin sallu kaga fi'ilun wa fa'il kama ra'aytumuni usalli wa inna alfazu lafuzan kalmomin wannan sentence din shi ake kira hadisi ita kuma sunna hukuncin da anka ciro daga wagga maganar abinda anka ciro daga gare ta shine mi umarni na cewa duk wanda zai yi sallah ya irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kenan sunna ce wajiba duk wanda zai yi sallah ya irin to shi as-sunna ba hadisin ba to wannan shine abin da ake nufi wannan wajibi ne abin da yake fa'idantarwa wajibcin musulmi ya yi sallah irin tawa to shi as-sunna ka fahimci wannan ko amma lafazin ba sunna bane hadisi tunda dama al-muradu shine hukunci to hukuncin shine sunna ba wai kalmomin ba amma wajaza itlaquha li lafzi ya halatta itlaqin sunna ga lafazin majaza eh ta fuskar majazi eh amma ba ta fuskar haqiqa ba shi hadisi ya halatta ga kira shi sunna ta fuskar majazi wa ma adafahu an-nabi lillahi dunal quranil qudusil ilahi duk abinda annabi ya raba zuwa ga ubangiji in dai ba qur'ani bane to al-qudusi shi yake kira da al-hadisul qudus abinda annabi ya ce ubangiji ya ce to ana kiran sa da al-hadisul qudus ko al-ilahi al-hadisul ilahi ko al-hadisur rabbani in dai ba aya bane ba qur'ani bane والمسند المرفوع ذات اتصال وقيل الاول وقيل التالي والمسند تو ابين دا اكي نفي دا المسند هو سنتي شيني المرفوع حديثن دا اكا دغا زوا غا النبي وندا دي يغباتا ذات اتصال اما شرطن سي زن اسناد شي بي ينكي با هر زوا غا marwaci shine sahabi an gane ko wannan shine waqila al-awwal wasu sun ce a ba sharadi bane in dai marfu'i ne in dai an daga haizuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi al-musnad tunda dama al-musnad abinda aka jingina waqila al-tali wasu sun ce a al-muttasil shine al-musnad koda ba a raba shi ga annabi ba in dai ka samu isnadi muttasili koda zuwa ga Abu Huraira ne to shikenan sunan sa al musnad ma'an bani isra'ila ja isra iliyatun musarrahan aw ghaira to ma jaa duk abin da yazo an bani isra'ila daga banu isra'il ahlul kitab to isra'iliyatu wannan shi ake kira isra'iliya eh abinda aka karbo daga gare su koda ko sun shiga musulunci sun musulunta in dai abin nan sun fade shi ne sun karanto shi ne cikin littafan su to ita ake kira isra'iliya qissa isra'iliya musarrahan sun sarraha haka aw gaira ko ba su bayyana ba in dai an san ya saba fadin magana eh daga ahlul kitab to biye magana sai a jingina ta zuwa gare su irin su ka abul ahbar irin su abdullah bin salam to duka suna da ilimi na littattafan da suka gabata to ga sai shigo musulunci amma su tare su abubuwa kuma suna gaya ma almajiran su wasu maganganu da suka dauko can to duk wannan ana kiran sa isra'iliya ba a karyatawa ba a gasgantawa shine sharadin isra'iliya tunda babu isnadi sahihi mu ko musulmi sharadin ka bauta ma Allah da abu sai ka samu isnadi sahihi duk abin da baka da isnadi akan sa to ba yadda ma ka bauta ma Allah da shi ba kaga ka huta saboda haka mu al'umma ce da ke rayuwa tare da isnadi al-mutawatir wal-ahadi sai hadisi mutawatiri da hadisi ahadi na'am ba sai ka maimaita ba ka kabata mu da lokaci musnad shine abinda aka raba zuwa ga annabi kuma yazan ya sadu isnadi ne kenan mai yanke ba haka wasu suka faɗa shine kauli na farko wasu ce a na farko shine al-marfu wasu ce na biyu shine al-muttasil mun yi wannan bayani ai wal khabar labari ilam ka sani minhuma tawatara akwai wanda yazo ta fuskar tawaturi abinda malamai suke kira al-mutawatir shine yazo ta hanyar adadi na marwayata da yawa a tabakoki daban-daban. Kamar a ce a tabakar sahabbai an samu adadi kamar 10. Sahabi 10 da suka rawaito hadisin daga Annabi. Haka su ma tabi'ai. Haka su ma tabi'ut tabi'ina. To wannan 10-10 da aka samu cikin tabakokin nan ana kiran sa da tawatur. Ba daidai yake da a samu mutum biyu ko mutum guda sun rawaito hadisi ba, kaga ba guda bane. To shine yace wa minhu ahadu, akwai wanda kuma an karoyato ta hanyar daidaiku kamar mutum daya. Akwai hadisin da sahabi guda kawai ya rawaito shi, banda shi babu wani. Suna nan da yawa. Wasu hadisan kuma an samu sahabbai da dama sun abin, amma hadisin innamal a'mal. To wannan ke sun ce sayyidina Umar shi ne rawil hadis, shi ya rawaito hadisin kadai. To sai ce a usira an na kanto shi ilaina zuwa gare mu ta hanyar daidaiku. Fama rawahu adadun jammu ko jammun, duk abinda adadi mai yawa shi ne jammun, kasir suka rawaito shi. Kuma yazzan wajibi ihalatu istima'ihim, ko wato koruwar ijtima'ihim, haduwar su alal kazibi, akan ƙarya. Ma'ana duk abinda adadi mai yawa suka ruwaito, kama a ce mutum 10 su ruwaito magana guda daga mutum guda, to wannan ya wajaba a kore ƙarya daga gare su. Da yana da wahala mutum 10 su yi ittifaki akan ruwaito kuma ƙarya, yadda wannan ya faɗi, haka wancan ya faɗi, haka wancan ya faɗi, kuma ba gaskiya ba ne. In har ba gaskiya ba ne, to sai an samu saɓani. To wannan shi ne abin da ake fahimta. Wal mutawatiru, shi mutawatiri wa minhu lafzi, akwai wanda yake mutawatiru lafzan, wanda shi duk sahabban haka suka rawaito lafazin dukkaninsu. Yadda wannan sahabi ya rawaito lafazin haka, wancan ma ya rawaito wannan lafazi. Kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, an ce sama ga sahabi 70 suka rawaito shi daga manzon Allah, kuma dukkan su da wannan lafazi. To don baka da hankali, duk a ce sun hadu akan ƙarya ga Annabi. To wannan ana kiran sa da al-mutawatir lafzan. Wa ma'anawi, akwai kuma na ma'ana, wanda ya rawaito nashi lafazi daban, wancan ya rawaito nashi lafazi daban, wancan ya rawaito nashi lafazi daban, amma ma'ana daya. Kamar al-mashu ala al-khuffain, Qur'ani bai magana akan shafa hufi ba, an same shi ne a sunna. Sahabbai su suka rawaito shi daga Annabi, kuma suna da yawa, amma da alfazu daban-daban, amma wal hukumu wahid. To wannan ana kiran sa da al-mutawatir al-ma'anawi, saboda ma'anarsa ta had, amma lafazi kuma daban-daban. Wa huwa, shi al-mutawatir yufidu al-qat'i, duk sanda aka ganshi aka rawaito shi, to shi yana fa'idantar da hukunci yanke, ma'ana tabbas abin ya au, tabbas yasa duk musulmi dole ya tabbatar da cewa shafa akan hufi haƙiƙa tabbas ko shakka babu, ya tabbata daga Annabi. Mutawatir kenan, ba zato ba ne. Wa khabarul ahadi, sosai al-ahad ma qad qasura an tawaturi, shi ne wanda adadin shi bai kai na tawaturi ba. Dan shi al-mutawatir sun ce aƙalla kowace tabaka a samu mutum uku zuwa sama. Mutawatir haka wasu suka faɗa, wasu sun ce biyar, wasu sun ce bakwai. Al-ikhtilafu dai bainal ulama. Al-Imam Suyuti duka ya tattauna littafin cikin Alfiyatul Hadith tashi. To shi kuma al-ahad shine wanda adadin mutanen bai kai ga a kira shi al-mutawatir ba. Saboda marwayatan baya ka ba hadisin innabal amala da muka bada. Za ka ga daidai ku ne suka rawaito shi hatta cikin tabi'ai. Don ko tabi'an tabaqatin. Tabaqatin. Tabaqar farko za ka ga rawi ɗaya ne. Ta biyu ma rawi ɗaya ne, ta uku ma rawi ɗaya ne. To daga na ƙarshen ne sai hadisi ya yaga. An gane? To shi ne yace walau kad kasura, ko da ko sun yawaita, in dai an samu wata tabaka wadda babu adadi mai yawa, to zai sa a kira shi al-mutawatir. Sharadin zama ne al-tawatir shi ne duk tabakokin zama suna da adadin da ake bukata. Misali, a sahabbai an samu adadin ya cika, amma a tabi'ai adadin bai cika ba, to bai kai darajar mutawatir ba. Dole sai tabaqar tabi'ai ita ma ta kammala. Kamar yadda tabaqar sahabbai ta cika. An gane wannan? Shine ruwatuhu walau kad kasura ruwatuhu, ko da marwayatansa sun yawaita. Jullul hadisi minha, kuma fi yawan hadisan manzon Allah. To daga na ƙarshen nan ne al-ahad. Su al-mutawatir ba su da yawa. Ba su da yawa. Al-Imam Suyuti ya yi risala akan hadisai mutawatirai. Duk ya tattara su. Ya yi bayani akan su. To kaga kenan ba su da yawa. Al-ahad din su ne ummul babi. Su suka fi yawa a cikin hadisan manzon Allah. Wa haya ala maratibin fa khuzha. To su ma al-ahad din mataki mataki ne. Wani ya fi wani ƙarfi, wani ya fi wani ƙarfi. Akwai yace fal khabarul mashhur, akwai mutawatiri mashhuri, ka riki bayanin su. Akwai hadisi al mashhur, wanda al mashhur mai mashhuri shine ma yanquluhu jama'atun, shine don hadisin da taron adadi ya ruwaito shi, wanda adadin bai kai matakin a kai shi ga al-mutawatir ba. Wal mustafid, akwai hadisi al-mustafid shine wanda ya yado a wurin mutane da dama, sai dai tabakokin kuma ba su cika ba, adadin su bai cika ba. Akwai tabakokin da su ba su da adadi mai yawa, amma akwai tabakat hadisin ya yado ta hanyar su, wannan kiransa da al-mustafid. Mislu da al-mashhur da al-mustafid duk iri ɗaya ne. Wal khabarul aziz, akwai hadisi aziz shine rawayani, shine wanda mutum bi kawai suka rawaito, kila a sahabbai, tabi'ai, tabaqa ta farko, tabaqa ta biyu, ta uku. Wa kila sun ce a awsalasatu, shine al-aziz riwaya da mutum uku suka rawaito. To galiban shi al-mashhur suna kawo mutum uku ne, shi al-aziz sukan kawo mutum biyu. Wannan shine al-mashhur. Qaulani, mal yace zattuka guda biyu ne na kawo, ma wasu sun ce al-aziz rawi biyu, wasu sun ce al-aziz rawi uku. To shi yasa wasu suka ce dole ne kenan mutawatiri akalla ya zama mutum bakwai. Akalla kowace tabaka akalla a samu mutum bakwai. Wasu suka ce a'a, ba sai ya kai haka nan ba. Na. To wannan magana akwai gyara cikin ta. Domin wannan magana tashi malamai ba su karbe ta ba. Dukkanin malamai sun hadu kan cewa mashhuri mutum uku ne, bai wuce uku ba. Al-Aziz shine mutum biyu, haza huwa sahih. Amma cewa al-mashhur sama ga mutum uku, to wannan akwai gyara a kai. Malamai ba su karbi wannan magana ba. Ba rajihi ba ne. Wal khabarul garibu, akwai hadisi garibi. Garibi, wani ya ce haza hadisi garibi, wannan hadisi ba a san shi ba. Wai ba ko ne ya yi bazarar luga gida saboda bai da mutsala wani hadisi. Haka za ka yi taji wasu musamman irin nasu karantarwa zaure, wasu daga cikinsu ba su kula da mutsala wani hadisi ba gaskiya. Irin wayanda su kawai luga ɗaya ce suke karatu sai fito. Akwai waɗanda makarantun da a haka, ko waɗanda kuma ba haka ba ne. To al-garib, abinda ake nufi garibi inda al-muhaddisina ma yanfaridu bi naqalihi min ar-ruwati wahid, don hadisin da rawi kwaya daya ya kadaita da ruwaito shi, shi ake kira garibi, ba wai wanda ba a sani ba. A an san shi sai dai wanda ya ruwaito shi mutum guda ne. To yana yiwuwa ma ya ba mutum dubu labarinsa. Amma tun da an samu ɗabakar da ya kaɗaita, to shi kenan kuma ba zai yi ya zama mutawatir ba. Ko da an samu almajiransa da yawa sun ɗau hadisi, ko da sun kai dubu. Kama hadisa innamal a'malu da muka bada misali. Wa huwa alhadisul fardu, wasu na ce mai alhadisul fard, hadisin mutum guda kenan. Wal fa'idatu, wasu na ce mai alfa’ida, duk dai sunan shi ne. Wal kullu, dukkaninsu, kad tajma'uhu wahida, wato abu guda ne ke tara su, shi ne algarib ɗin. Ko ka ce algarib, ko alfard, ko alfa’ida, to daidai ma'ana ɗaya za ta tara wannan alfazi ɗin. Wal khabarul maqbulu wal mardudu, to shine shi hadisi kala biyu ne, akwai karbabbe akwai mardudi. Fiha, a cikin hadisan nan ba kowane hadisi a karbabbe ba. Ka kiyaye wannan. Shine ce wa kullun, dukkaninsu, falahu quyudu, kowannen su yana da baibayu da malamai suka samu. Warai kuwa hadisi sai ya cika sharadi kaza sannan ya zama makabuli, kaza sai ya cika sharadi kaza sannan zai zama mardudi. An gane wannan ko? To shi ne abin da yake magana. To sai al-maqbul wal mardud min al-ahad, hadisin da ake karba daga cikin ahadi, al-ahad wal mardud da wayanda ake mayarwa, a ce waɗannan ba aiki da su. Wal khabarul maqbul, hadisi maqbuli ma tarajjaha sidiquhu, shine hadisin da tabbatuwar gaskiyarsa zuwa ga annabi ta tabbata, ita ta rinjaya, shine az-zannur rajih, mafi kyawun zato annabi ya faɗi maganan nan. Kaga akasin al-mutawatir, shi al-mutawatir qat'iyyun, qat'iyyus subut, shi tabbas ya tabbata. Amma al-ahad zannun ne rajihun, wal mardud shi kuma lam yurajjah, shi marjuhi ne. Duk sanda kaje an ce hadisi mardudi ko da'if, ana nufin zannun marju, ma'ana zato wanda an karin jaya annabi bai yi maganan nan. Zato ne wanda aka karin jaya, babu tabbacin annabi ya faɗa. Cewa ya faɗa zannun ne marju, wa yaqbaluna khabar al ahadi, to su malamai suna karba hadisi ahadi in dai makabuli ne za su karbe shi, li kaunihi muttasil al isnadi, saboda ni saboda isnadin shi ya riga ya sadu, bi naqli adli dhabitin an mislihi, saboda sharuddan zamane sahihi sun cika. Na farko wanda ya nakalta hadisin adalun adali ne dhabitin, kuma yana da harda in ya rike abu baya mantawa shine dhabt, in ka bashi abu yau ya ajiye cikin zuciyarsa bayan wata guda kan neme shi zai kawo mashi yadda ka bashi, haza huwa dhabt. Amma in bai iya kawowa wannan ba dhabiti bane, ba a karban riwaya ce, ko kuma yana da wahayi, ko yana da gafala, duk wayannan ba a karban riwayarsu, ba a karban riwayarsu. Shine yace kuma an mislihi, kuma yanzan ya karbo wannan riwayar daga irinsa, daga adili irinsa, daga dhabiti irinsa, yaslamu min shuzuzihi, kuma yanzan ya kubata daga ash-shuzuz, shine mukhalafatu, kamar yadda zai zo mukhalafatu thiqa man huwa awsaqu minhu, mutum biyu ne marwayata guda biyu kowannansu thiqa ne, amma ɗayan yafi guda zama thiqa, yafi shi zama amintacce, to sai wancan ya saba masa, to sai a ce riwayar sa shazza ce saboda ya saba ma wanda ya fi shi karfi, sai a ce shazzu inda almuhaddisina wa ilalihi, kuma idan ya kubuta daga illa babu ittirabi a cikin matanin ko isnadin, babu tadlisi, duk wannan illoli ne dake sa a yi raddin hadisi, to duk hadisin da ka ji malamai sun ce sahihun sai ya cika waɗannan sharuɗa da an ka ambata. An gane? In bai cika su ba, ba za a karɓe shi ba. To shi ne za ka ji an ce haza hadisun maƙabulu. To kamin ka yi aiki da hadisi sai an bincika. Marwaitan nan haddasani haddasana ɗinnan, sai an tabbatar da kowa lafiya lau yake, kowannen su adili ne. Wal'adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ir wa ma ubiha wa huwa lil iyani yaqdahu fi muru'atil insani, wala shi da adili wanda mafi yawan kaba'irai ko kuma dukkanin kaba'irai yana nisantar su, ba za ka same shi akan wata kabira da yake aikatawa ba, ko da kwaya ɗaya ce kuma aladdawa, wannan adili ba shi adili, sharadi ne na farko ke. To da haka mutumin da yake ƙarya ko an bashi amana ya ci amana, wannan ba adali bane, ko da cin amana ɗaya shi kai ba adali bane. Mutumin da zai yi giba ya ci naman wani alhali bai nan ba adali bane. Mutumin da zai zama annamimi shi ba ba adali bane. Duk waɗannan kaba'ir ne. Wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira, kuma mafi yawan ƙananan zunubai ya nisance su, ana samu yana yi 'yan kaɗan, amma su alkaba'ir bai yi. Ku sharaɗi na biyu kenan. Na uku, wa ma ubiha wa huwa lil iyani yaqdahu fi muru'atil insani, kuma duk abin da yake kawo suka ga mutunci bai aikata shi, ko da halatta ne, ko da shari'a ta halatta ne. To haza huwa al-adlu, wanda in ya faɗi magana sharadi na farko ya cancanta a karɓi maganarsa. To shine adili. Sannan a dawo game da magana harda, shine sharadi na biyu, waɗancan shurutul adali ne, ba wai da ka cika su shike da za a karɓa, sai an duba ƙwaƙwalwarka lahiya lau take. In ƙwaƙwalwar lahiya lau take kuma ba za a barka ba har yanzu, sai an duba baka saba ma wani wanda ya ɗara ka ba, In nan ba ka kubuta to sai a dawo a duba babu ittirabi ba tadlisi da sauransu to sanna a ce hadha hadisun sahihun Allah ya gauda wa huwa shi as-sahihu hadisi sahihi shine wanda ya cika wadancan sharuɗa وبه قد يعنى ما قد يصح نسبه او معنى duk sanda kaje an ce hadisi sahihi to ma'anar da ake nufi kenan ma'ana ya inganta nisbatan aw ma'ana ya inganta ta fuskar nisba jingina shi zuwa ga annabi ko kuma ma'anarsa ko kuma ma'anarsa ta tabbata ana samu to walaysa kullu ma yasihhu ma'anan indahum hataman yasihhu mabna ba duk wani hadisi yake in ya inganta ma'anan kuma zai inganta ta fuskar isnadi ba akwai su hadisi zai haga abinda suke magana akai mai kyau ko kuma haka abin yake an gane to amma sai dai hanyar da an kabi an ka karbo lafazin bata tabbata ba so da haka hadisi sai ya inganta nisbatan wa ma'ana nisbatan wa ma'ana wa ma'anan shine kai saba ma wani usulu na shari'a eh sharadin hadisi kai ya saba ma wani usul al-ma'lum fi shari'a idan yazo yana walwale wani turki a cikin shari'a to wannan ba za a karbe shi so da haka da yawa zaka samu hadisai wanda suka shahara ga bakunan mutane amma kuma zaka ga ni ba su tabbata ba amma ko ba ada ce mai kyau kamar da Ibn Abdul Barr ya faɗa ta yi a samu hadisi ma'anarsa mai kyau ce amma wal isnadu saqitun isnadin sa bai kai labari an gani to wannan in akwai wani shahidi wanda zai tabbatar da wannan magana sai a aiki da shahidin wani nas na daban amma hawo yau duk da ingancin ma'ana sai ko ba za a ce za a duke shi akan wannan ba misali hadisi jibilatul qulub alahu biman ahsana ilayya haka abin yake duk wanda kake kyautata masa to zaka ga zai so wannan shine al-ghalib ahsan ilan nas tasta'bid qulubahum to wannan shine in ma kana wa mutane ihsani to zaka mai da zukatan su bayi in ruwa kace su hada za su fada to amma wal hadisi da'if jiddan misali in al-hasada ya'kulu al-hasanat hasada tana canye lala wannan gaskiya ne ma'anar haka yake saboda zunubi ne babba amma wal hadisi da'if hadisi bai tabbata ba to suna nan da yawa ga ma'ana mai kyau amma kuma isnadi gairu sabitin to duka sai sun haɗu ma'ana ta zama sahiha isnadi ya zama sahihi to sannan ya cika sharuɗan aiki da shi ko da ma'anarsa sahiha ce to ba a kawo shi a aiki da shi a matsayin wai shi a hujja shi ne makoma sai dai a nemi wani dalili na daban to ina mun ka fahimci cewa kyautata ma mutane yana jayin soyayya shine ta fuskar al-urf wal 'ada ta fuskar waƙe ina mun ka fahimci cewa hasada tana canye lala ta fuskar wasu nusus sun tabbatar da cewa tabbas zunubi yana rage ma mutum lafiya ko kuma ranar tashi kiyama wanda kace amana ce ko kai mai hasada to akan kwashe ladarka a bashi in kana da ita in baka da ita a tallabu zunubi ne a loda ma nusus sun tabbatar da wannan kaga ashe ma'anat an fahimce ta ne me shay'in kharijin lafil hadis to da wancan khariji za a yi itimadi da shi ba da shi wannan hadisin da ake magana ku cewa gairu sabitin sannan duk hadisin da bai tabbata ba ko wani iri ne to sun ce la yajuzu sukutu alaihi bai halatta ka kawo shi dai kai shiru ba hadha harab la budda min al bayan idan ka kawo kuma sai ka ce hadisin bai tabbata ba kai bal ma wani hadisin ma zaka ga ma abin da yake dauke akai ma wani sharadi ne akan wata mas'ala kamar hadisin la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adali wal hadisu bi hadha al-lafz ghayru sabitin alma wal qa'idatu musta'bala ma'luma haka abin yake amma isnaduhu hadha ghayru sabitin ba da haka ya tabbata ba to suna nan da yawa suna nan da yawa saboda haka kamin ka ce ina da hadisi dole sai ka tashi tsaye to kaga aiki ja in an shiga balaga ka ba can daina za a yi in an shiga usulul fiqh in an shiga mas'alul hadis sai ka ga ko in yi tarasfa to haka ilimi yake wannan ka nuna maka ilimi yana da fadi kuma ba abu ne mai sauki ka zama malami ba abu ne mai wahala abu ne mai wahala to saboda haka idan mun kai babin da'if za mu fadada bayani akan misalai insha Allah ta'ala nan za mu dakata sai mu karasa 20 ne insha Allah binda muka fada zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته